بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 20 ga watan رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda yayi daidai da 21 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin da ya fi shahara da suna masallacin Malam Bako Margayi, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. A yau za mu tashi aya ta summa ba'athnahu maybu fa darabna ala azanihim, aya ta 11.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
كفو أفار فسرى akwai tambaya kamar haka. Assalamu alaikum malam, maganan mai alburda da yake cewa la'alla rahmatar rabbi ne simuha ta'ati ala hasbil isyani bil qasami, wato ya wato ma'ana ya matsayin maganan mai alburda, ya matsayin maganan mai alburda da yake cewa la'alla rahmatar rabbi ne simuha ta'ati ala hasbil isyani fil qasami, ya matsayin wannan a shari'a. To wato farko dai kafin mu ce komai dangane da wannan magana, shine muna so mu sanar da mutane cewa kowa a duniya yana iya dacewa kuma yana iya yin kuskure. To da haka idan malami ya faɗi magana, wato muna auna wannan magana ne da ma'aunai guda biyu, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله يشهد إذن كنا جاهية تكون قوة لإيران أبني توقو ما يرد وأنهم جاهية زوا قال الله دمنزو سوناك قوة لإيران مالا بمامي البردابا قودة شيخ الإسلام ابن تيمية أولا غامني قودة العلامة ابن بازي إذن يافا إما غنى za a dauki wannan magana a sashi a cikin ma'auni na shari'a. To yanzu tambaya aka yi dangane da mai alburda ya yi wata magana, yaya matsayin magana a shari'a? La'alla rahmatar rabbihi ne simuha, wato zai iya yiwuwa rahaman ubangijina lokacin da yake raba ta ta'ati ala hasbil isyani fil qasmi, yana zuwa ne gurgudan saban Allah a wajen rabu. Iyakacin saban Allahnka iyakacin yadda rahaman Allah zai zo maka. To yaya wannan magana? Ina fata an fahimci kan maganan, wato cewa zai iya yiwuwa kila rahaman Ubangiji lokacin da yake raba ta zai iya yiwuwa tana zuwa ne gwargwadon saban Allah a wajen rabu. Bima'ana idan Allah zai raba, sai Allah ya duba. In Allah zai yi rahama, Allah yana duba wanda ya fi kowa saban Allah, sai Allah ya fi masa rahama. Yaya wannan magana dangane da ainihin abin da ya shafi tauhidi da aqida? To wannan magana gaskiya ya saba. Allah ta'ala cikin Al-Qur'ani yana cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a, yace inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi barna a doran kasa bayan ta gyaru. Wad'uhu khawfan wa tama'a, ku roƙi Allah kuna masu tsoron azaban shi, kuna masu kwaɗayin rahamansa. sai Allah ya ce inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, lalle rahaman Allah ya fi kusa ga masu kyautatawa. Kaga nan bai ce rahaman Allah ya fi kusa ga masu me ba, ga masu saban Allah ba. Shi ya ce ne la'alla rahmatar rabbihi ne ya kasi muha ta'ati ala hasbin isyani, yana zuwa ne gwargwadon saban Allah shi rahama Ubangiji. An gane? To rahama Ubangiji ya fi kusa ga mutane masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokinsa. An gane wannan ko? To banda wannan ma akwai wurare da dama wanda malaman aqida suke ta yin magana dangane da abin da ya shafi shi alburda din. Akwai abin da ya shafi inda yake cewa ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadith al-amin, ya kai mafi girman halitta ba ni da wanda zan labe da shi in ba kai ba a wajen saukan musiba mai gama duniya gabaki daya mai gamewa. Aisha wa inna min judika dunya wa zarrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalam, lalle daga cikin kyautanka akwai duniya da kishiyan duniya, kyautan annabi ne daga ciki ne ma, kuma kadan daga cikin iliminka ilimin lauhil mahfuz da kuma al-qalam. To wannan malaman aqida sun yi magana cewa wannan yana bukatan gyara gaskiya, cewa ya akramal khalqi, ya mafi girman halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliman aluzu bihi siwa, banda wanda zan labe da shi in ba kai ba. Idan musiba ya same ka a babin aqida, wa kake labewa da shi? Wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, idan Allah ya shafe ka da cuta babu mai iya yayi ma wannan cuta sai Allah subhanahu wataala. An gane wannan ko? Allazi huwa yudhimuni wa yashfini wa idha maritu wa huwa yashfini, idan nayi rashin lafiya wace warkar da ni Allah, idan musiba ya same ni wajen wa nake komawa? Allazina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, musulmin kirki shine wanda in musiba ta same shi cewa yake ga Allah nake, daga Allah nake kuma ga Allah zan koma, yana maida al'amari shi gaba ɗaya ga Allah ne. Sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. To kaga ashe kenan malamai sun ce da an cire wannan kalma ya akramal khalqi maliman aluzu bihi, a ce ya khaliqal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadith al-amin. An gane? Ya mahalikin, in na cire wannan kalma akramal khalqi, nace ya mahalicin halitta ba ni da wanda zan labe da shi sai kai a wajen saukan musiba mai gamewa, yayi daidai? Idan nace ya rasulullah ba ni da wanda zan labe da shi a wajen saukan musiba gaman me, yaya? Shi yasa wanda yake cewa in ka ce haka mai kabar wa Allah, wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala. Ya kamata mu dinga bambancewa tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin wani. Duk da kasancewa manzon Allah shine ya fi kowa daraja a duniya, to akwai wani abu Allah ya riga ya shata layi, akwai abin da ya shafi Allah ne shi kadai, kuma akwai abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai. Allah yana cewa lillahi haqqun a Ibn Qayyim al-Allama a cikin Nuniya yana cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li ghayrihi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghayri tamyizin wala furqani. Yace Allah yana da haqqi, haƙƙin nan baya kasancewa na wani, sannan wanin sa ma yana da haƙƙi, haƙƙi ne daban-daban guda biyu. Akwai haƙƙin Allah, akwai haƙƙin bayi. La taj'alul haqqaini haqqan wahida, kada ku sanya haƙƙoƙi guda biyu zama haƙƙi ɗaya. Min ghayri tamyizin wala furqani, ba tare da rarrabewa ba ko bambantawa ba. Ya kamata a ringa bambantawa Allah ta'ala ga haƙƙinsa, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga haƙƙinsa. Duk abin da ya shafi bauta haƙƙin Allah ne. Duk abin da ya shafi sako da isar da sako haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah yana da haƙƙi abin da ya shafi addu'a, abin da ya shafi neman tsari, abin da ya shafi neman ceto, abin da ya shafi ainihin sujada, abin da ya shafi alwashi, abin da ya shafi halattawa da haramtawa, duk irin waɗannan abubuwa haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala. Allah shi kadai ake neman agaji da shi, Allah shi kadai ake neman tsari da shi, Allah shi kadai ake neman kariya da shi idan musiba ya samu mutum misali. So haka ba ni da wanda zan labe da shi sai Allah subhanahu wataala, kamar yadda hadisi yazo ingantacce daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la malja'a wa la manja'a minka illa ilayk. Babu malaba, babu matsira, bi ma'ana babu malaba, babu wajen tsira daga gare ka sai zuwa gare ka. Ashe idan mutum ya shiga cikin musiba, yana labewa ne zuwa ga Allah dan ya kurenye mishi wannan musiba din. Allahu a'lam. Sai ci gaba da inda muka tsaya. Jiya mun fara bayani dangane da abin da ya shafi am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba. Shin ko kuna tsammani cewa ashabal kahf da kuma raqib ma'abuta kogo da wannan raqib din sun kasance wani abun mamaki ne daga cikin ainihin ayoyinmu? Mun riga mun yi wannan magana jiya cewa abin da yake da alaka da ashabul kahf din nan wato tabbas abun mamaki ne, amma kuma mutane suka manta da abun mamaki wanda ya ninninka wannan. An na kawo misali da abin da Allah ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama bana'a, ko Allah ta'ala ya nuna mana cewa halittar samai da ƙasai wato mamakin shi yafi halittar, yafi abin da ya faru ga ashabul kahf. Su mutane suna dan kallon magana ashabul kahf sai ba su mamaki, sai su manta da mafi girman abun mamaki. Suna kallo ga wasu mutane sun shiga cikin kogo, sun boye a cikin kogo, ba cin abinci ba sha, kuma suna ta bacci shekara 309. To sai suna kallon wannan gaskiya wani abun mamaki ne wanda ba taɓa samun irin shi ba. Sai Allah ya ce ku dawo da ƙwaƙwalwanku zuwa ga halittar samai da ƙasai, ku dawo da ƙwaƙwalwanku zuwa ga halittar bil adama. Wa'annan abubuwa gaba ɗaya sun ninninka ainihin ashabul kahf mamaki. To dangane da abin da ya shafi raqib din nan, jiya ma mun tattauna kan menene yake nufi da raqib. Wasu suka ce raqib wato raqib ana nufin wani gari ne a Rum. Wasu suka ce raqib ana nufin wani dutse ne wanda kogon ke cikinsa. Wasu suka ce raqib wani kwari ne wanda kogon ke cikinsa. A takaice dai malamai bayan tattauna suka gane cewa raqib dai wato wani littafi ne wanda a cikin littafin akwai shari'a ashabul kahf, shari'a da suke bi. Su ashabul kahf wasu irin mutane ne, suna bin shari'a wani annabi ne shi. To a cikin wannan raqib din wato littafi ne wanda an rubuta wa'annan ashabul kahf wato ƴaƴan wane ne su, sannan an haife su lokaci kaza, sun taso ƙarƙashin sarki kaza, kuma wannan sarki yana bautan gumaka. Sai wa'annan yara suka yi masa tawaye, suka gudu suka shiga kogo mai kogo kaza. An gane wannan ko? Kuma mutanen suna bin shari'an annabi Musa alayhi salam, ko suna bin shari'an annabi kaza. To sai wasu suka ce a shi wannan raqib din wani allo ne na zinari wanda an rubuta sunan wa'annan samari din, an rubuta dangantakansu, an rubuta kissansu, an rubuta sababin da yasa har suka yi tawaye suka gudu suka shiga cikin kogo. Wasu suka ce a'a wani dutse ne, falalar dutse wanda aka rubuta sunayen wa'annan samari. To amma dai bayan tattaunawa malamai suka ce to wannan al'amari Allahu a'lam. To amma wasu malamai suna ganin cewa ashabul kahf da kuma raqib sunan mutane ne biyu daban-daban. Am hasibta anna ashabal kahf kanu min ayatina ajaba. Shin kai tsammani ya rasulullah cewa lalle ashabul kahf sun kasance wani abun mamaki ne daga cikin ayoyinmu? Sannan sai ka ce am hasibta anna ashabar raqib kanu min ayatina ajaba. Shin ko kana tsammani cewa mutanen raqib din nan sun kasance wani abun mamaki ne? Wai su ma mutanen raqib din wasu mutane ne daban. Akwai daga cikin malaman tafsiri masu ganin wannan. An gane ko? To amma kuma wasu malamai suka ce a'a da ashabul kahf da raqib da abu ɗaya ne. An gane ko? Wato abu ɗaya ne aka jingina ma abubuwa biyu, ma'abuta kogo da kuma allo wanda aka rubuta sunayensu da addininsu da kuma inda suka ɓoye lokacin da sarkin yake neman su, shine wannan raqib din. Amma duk mutane ɗaya ne. An gane ko? Saɓanin wanda ya ce ashabul kahf wasu ɓangare ne, ashabul raqib ma wasu ɓangare ne daban. Wai Allah ta'ala ya bada labari ga annabinsa kissan ashabul kahf. Allah ya gaya ma annabinsa labarin ashabul kahf, amma bai ambata masa kissan ashabul raqim ba. Kenan dangane da abin da ya shafi ashabul raqim, Allah ta'ala bai gaya wa manzon Allah ba, in ji wasu malamai na tafsiri. Sannan kuma wasu malamai suka ce ashabul kahf daban, wai ashabul kahf su ne waɗannan mutane uku nan wanda kwanciya ya haɗa su a cikin kogo. Lokacin da suka shiga cikin kogo, sai wani falalar dutse ya zo ya lullube su dinnan. Wai su ne ashabul kahf a wajen wasu malaman tafsiri. Waɗannan mutanen da ainihin kwanciya ya haɗa su a cikin kogo, suna cikin kogo, sai wani falalar dutse ya zo ya rufe wannan kogon. Da falalar dutse ya zo ya rufe kogon, suka tura wannan dutse ya ki buduwa, suka tura dutsen ya ki buduwa, kuma dutsen nan babu wata kafa na shan iska, babu wata kafa na ganin haske da sauransu, kuma babu wani hanyar fita. A lokacin nan shine suka ce, sai wanda daga cikinsu mai hankali ya ce, lallai babu abin da zai kwace ku daga wannan kogo, face kowanne daga cikinku ya roƙi Allah da irin kyawawan ayyukan da ya san yana aikatawa. Shine kowanne daga cikinsu ya roƙi Allah da abin da ya san ya aikata tsakanin shi da Allah. Kamar yadda muka sani ko, wani ya roƙi Allah da kyakkyawan aikinsa, wani ya roƙi Allah da barin saban Allah, wani ya roƙi Allah da kaza, kowanne ya roƙi Allah, wani ya roƙi Allah da biyayyar da yake wa iyayensa, wani ya roƙi Allah da kamewa daga zina, wani ya roƙi Allah da irin kyautatawa da yayi ma wani da sauransu wanda ya sa shi aiki ya rena. To wasu malamai suna ganin wai waɗannan su ne ashabul kahf, wanda ina ganin kowa ya san kissan waɗannan mutane kamar yadda ya zo cikin sahih al-Bukhari. Sai dai cewa wannan fasara gaskiya fasara ne mai rauni, an gane wannan fasara ne mai rauni. Abinda dai ya tabbata kamar yadda muka ce, ashabul kahf din nan dai su ne dai waɗannan samari da za mu tattauna nan ba da daɗewa ba, su ne kuma ashabul raqim duk gaba ɗaya. Kuma menene sunayen waɗannan bayin Allah? Imam Shankidi ya ba da amsa dangane da wannan a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan. Ya ce wa'alam anna qissata ashabul kahf wa asma'ahum, ya ce ka sani lallai qissan ashabul kahf da sunayensu, sannan wa fi ayyi mahalli min al-ardi kanu, sannan a cikin wani mahalli na ƙasa suka kasance, su ashabul kahf a wace ƙasa suka kasance. Yace kullu zalika lam yazkur fihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, yace dukkan wannan gaba daya wani abu bai tabbata ba game da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani hadisi wanda manzon Allah ya gaya mana sunayen ashabul kahf, ko ya gaya mana daga wani gari suka fito, ko ya gaya mana kaza game da su. Sai ce lam yazkur fihi anin nabiy shay'un za'id ala ma fil qur'an, yace babu wani abu na ƙari da ya tabbata daga annabi akan abin da ya zo cikin Qur'ani. Kawai in kana so ka san kissan ashabul kahf, kawai abin da Qur'ani ya faɗa kawai shi ne kissan. Ina fatan gane wannan. Babu wani ƙarin bayani a cikin hadisi, babu wani ƙarin bayani a cikin tarihi da zai gaya maka wani abu dangane da sunayensu ko daga inda suka fito. Sai ce walil mufassirina fi zalika akbar kathira israiliya, malaman tafsiri dangane da wannan suna da labarurruka da yawa, amma duk labarurruka gaba ɗaya Isra'iliya ne, ba su tabbata ba, babu tabbas game da su. Yace a arabna an zikirihim li adami siqa biha, yace mun kauda kai daga ambatansu saboda rashin amincewa da su. Idan ka duba cikin tafsirin Qurtubi za ka tarihi kala kala da ake kawowa game da ashabul kahf, haka nan Ibn Kathir, haka nan Tabari, haka nan littafin Shawkani Fathul Qadir, da wasu daga cikin littattafan tafsiri duk sun kawo tarihin waɗannan bayin Allah ɗin. An gane wannan ko? To wannan kenan shine Allah ta'ala yake ce mana, yana bamu labarin ashabul kahf, iz awal fityatu ila al-kahf, lokacin da samari suka tattaro zuwa ga kogo, suka ce ya uwa, suka ce rabbana atina min ladunka rahma, ya ubangiji ka bamu rahma daga gare ka, wa hayyi lana min amrina rashada, kuma ka tanadar mana, ka sauwaƙe mana shiriya na al'amarinka. To bayan waɗannan bayan Allah sun yi irin wannan addu'a, sai Allah ya amshi addu'ansu, tunda sun ce Allah ya sauwake musu shiriya daga cikin al'amuransu. To sai Allah ya ce fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada, sai muka doka ga kunnuwansu a cikin kogo, muka doka ga kunnuwansu a cikin kogo shekaru masu yawa. Wato ma'ana in an ce fadarabna ala azanihim, wato kinaya ne na sai muka sanya su bacci a cikin kogo shekaru masu yawa. Allah ta'ala a nan wajen bai gaya mana iya shekarun ba, amma ya gaya mana cewa lallai ya doka a cikin kunnuwansu. In ka ji Balarabe ya ce an doka a cikin kunnuwa, abinda yake nufi wato an sanya musu bacci mai nauyi. To amma a wata aya a cikin dai wannan sura din, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana shekaru nawa suka yi suna bacci. Allah yana cewa a cikin Al-Qur'ani, walabisu fi kahfihim thalathmi'atin sinina wa zadu tis'a, sun zauna a cikin kogonsu shekara 300 kuma sun ƙara har da tara. An gane ko? Dan adam ya kwanta yana bacci shekara 300, babu ci, babu sha, babu ainihin fita, kawai yana cikin wannan kogo, kuma ya farka shekarunsa ba su canza ba, yana nan a matsayin shi na saurayi, yana nan a matsayin shi na saurayi, babu abin da ya canza dangane da rayuwarsa. Kaga wannan ya cancanta ya zamanto abin mamaki. An gane wannan ko? To haka Allah ya gaya mana shekarun da suka zauna suna bacci a cikin kogo. Na'am.
Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada.
Sa'annan daga baya wayannan bayin Allah sai muka tayar da su. Kamar yadda kowa ya sani, wayannan samari sun gudu ne daga sarkinsu mai suna da Qiyanus. Suka gudu, suka ɓoye a cikin kogo. Da suka ɓoye a cikin kogo, suka roƙi Allah ya sauwaƙe musu al'amarinsu, suka roƙi Allah ya kwantar musu da hankalinsu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su bacci. Ka san ko duk mutumin da yake cikin tashin hankali har ya samu ya yi bacci, tashin hankalin nan ya gushe. Ko? A ce yanzu ana ta ruwan ba mabamai, kai kuma kawai ka kwanta ka yi bacci, hankalinka kwance. To wannan shi ne misalin abin da ya samu waɗannan samari. Waɗannan samari sarki ya ce a kamo su. Samarin nan sun je sun ɓoye a cikin kogo. Ai zai iya yiwuwa in suka ɓoye a cikin kogon nan a wajen neman su a gano su. A ƙa'ida bai ma dace su yi bacci ba. Ya kamata ne su tsaya suna kulawa, suna leƙe ko sarki ya turo fadawa, an zo ana neman su, ila an zo kusa da kogon, an zo za a kama su. Amma waɗannan samari Allah ta'ala ya kwantar musu da hankali, Allah ya cire musu kowane irin tsoro. Dan ma ka san Allah ya cire musu tsoron, sai Allah ya sa su bacci. An gane wannan ko? Suka yi bacci har shekara 309. Sai Allah ya ce thumma ba'athnahu, sannan sai muka tayar da su daga wannan baccin. Lina'lama, dan mu san ayyul hizbayni ahsa lima labisu amada, dan mu san a cikin bangarorin guda biyu, a cikin bangarorin nan guda biyu wane ne ya fi ƙididdige zaman da suka yi, iya adadin zaman da suka yi. An gane ko? Allah ya ce sa'annan muka tashe su don mu san wasu bangare ne suka fi iya ƙididdigewa, suka fi iya haddace tsawon lokacin da suka zauna. To a nan wajen Allah ta'ala ya nuna mana cewa an tashe su daga bacci don ana so bangarori guda biyu su iya lissafa mana shekaru nawa suka yi ko kwana nawa suka yi. Saboda haka Allah ta'ala nan wajen ya yi mana bayanin bangarori guda biyu. Suwaye bangarori guda biyu? An ce bangarori guda biyu wanda za su tattauna su iya gane tsawon lokacin da suka zauna a cikin wannan kogo ɗin bayan wannan bacci mai tsawo. To malaman tafsiri sun tattauna ga wai su wane ne hizbaini ɗin nan, su wane ne bangarori guda biyu wanda za su tattauna game da bangaren ashabul kahf. To shine wasu malamai suka ce wato bangarorin nan guda biyu su ne su kansu ashabul kahf ɗin. Bayan sun yi bacci mai tsawo, Allah ya tashe su. To a nan wajen za a rabu kashi biyu. Wasu na iya cewa fa kai wannan fa bacci fa yayi tsawo. Wasu na iya cewa kawai bacci ne wanda bai wuce minti 30 ba, ko bacci ne wanda bai iya wuce awa ɗaya ba, bacci ne takaitacce. Kaga an samu sabani tsakanin bangarori guda biyu daga cikin mai su ashabul kahf din. To kenan in muka dauki wannan fahimta, sa'annan muka tashe su dan mu san wasu bangarori ne daga cikin su bangarorin guda biyu daga cikin su ashabul kahf masu bacci, su masu baccin nan sai mu san su wane ne suka fi iya kididdige tsawon lokacin da suka zauna a cikin kogon. Wannan shine fahimta na farko. Sannan fahimta na biyu, akwai masu ganin cewa wato bangarorin guda biyu su ne na farko ashabul kahf din, bangare na biyu su ne mutanen gari. Da su ashabul kahf din da mutanen gari, wane ne ya fi haddace tsawon lokacin da su ashabul kahf kai a cikin kogo? Shi ne hikimar da ya sa Allah ya tashe su. An gane wannan ko? To kaga wannan ra'ayi na biyu kenan. Sannan kuma an ce a'a ba haka bane, wato bangarorin guda biyu su ne bangarori guda biyu daga cikin mutanen garin. Mutanen garin yanzu, a cikin mutanen garin akwai muminai, a cikin mutanen garin akwai kafirai a cikinsu. To ana so Allah ya tashi yaran ko ya tashi samarin domin Allah ya nuna musu su wane ne suka fi dadewa. So daga bangarorin guda biyu, da bangaren muminansu da kafiransu, aka ce kai ba haka bane, wato bangarorin guda biyu su ne bangarori guda biyu daga cikin muminai a zamanin ashabul kahf din, wa'inda suka yi imani da Allah daga cikin zamanin annabi ashabul kahf din. To a nan wajen to shi ne suka yi saɓani a kan tsawon lokacinsu. Abdullahi bin Abbas na cewa al-muluk allazina tadawalu a mulk al-madina hizbun wa ashabul kahf hizbun ila ghairi zalik. Shi Abdullahi bin Abbas ana shi tunanin wato sarakunan da suka yi ta mulki, kun san bayan yaran sun kwanta, bayan samarin sun kwanta a cikin kogo, ai sun shekara 300 da wani abu. To a cikin shekara 300 da wani abu, sarakuna wasu sun rayu, wasu sun mutu. Ko wasu daga cikin sarakuna da suka hau mulki sun rasu an daura wasu, sun rasu an daura wasu. To shi ne Ibn Abbas ke cewa sarakunan da suke ta kewaye ainihin mulkin birnin su ne bangaren farko. Sarakunan sun san labarin wa'annan bayin Allah, sannan su kuma ashabul kahf su ne bangare na biyu. Yanzu Allah yana so ya nuna da su ashabul kahf da sarakunan da suka yi mulki a wannan zamani, su wane ne za su fi sanin tsawon lokacin da aka yi? To a nan wajen dai malamai sun tattauna, to wane ne za a rinjayar? In an samu saɓani a kan matsala irin wannan, akan nemi hanyar da za a rinjayar. To kuma mafi sauƙin hanyar da ake iya rinjayar da abu idan ana samun saɓani shi ne a koma zuwa ga shi kanshi Alƙur'ani ɗin. An gane, shi ne fiyayyen hanyar da za a iya rinjayar da abu, fiyayyen hanyar da za a iya fassarawa a gano. Allah ta'ala a cikin Alƙur'ani ya nuna mana wa kazalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum qala qa'ilun minhum kam labistum qalu labithna yawman aw ba'da yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Allah ya ce haka nan muka tashe su, su ashabul kahf din, liyatasa'alu bainakum, dan su yi tambaya tsakanin junansu. Kaga sun zama tohin bayani kenan. Wannan bangare yana ganin an dade, eh bangaren na ganin ba dade ba. To qala qa'ilun minhum kam labistum, sai mai magana daga cikinsu ya ce wai shekara nawa kuka zauna ne, ko kuma awa nawa kuka zauna? Qalu labizna yawman aw ba'da yawm, sai wasu ka ce mun zauna yini daya ko sashen yini. Wai duk wannan tsawon baccin shekara 309 saboda jin dadin baccin, suna ganin ma baccin bai tsawaita ba, sun zauna ne yini daya ko sashen yini. Shine sai wasu ka ce rabbukum a'lamu bima labistum, ku dai ubangijin ku shi yafi kowa sanin dade wanda kuka yi. To anan suna cikin tattaunawa, shine wani daga cikinsu sai ya bada shawara cewa abinda za a yi, muna so mu gane dade wanda muka yi, wannan kudin da ke hannunmu din nan mu aika da shi don aje a yi siyayya. Za mu ji wannan labarin, za su dauki kudi wanda kudin nan kila ya shekara wajen 300 da wani abu, an daina amfani da shi jindini, sai a tafi kasuwa za a yi siyayya da shi. To wani zai ce wannan kudin kakana ma bai san da shi balle kakan kakana. an gare kuma an yi haka din sun je garin da wannan kudi za su yi siyayya kowa yake da wannan wani kudi ne kuma wasu ma sun lokacin 419 ne alhali wannan kudi asalin kudin garin ne amma an dade ba ai amfani da shi ba an gane wannan ko na'am
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
جينا الله تعالى جيتشيوا نحن نقص عليك نبأهم بالحق موزا مباكا لابار موزا مباكا جسا لابار وإنن باين الله وإنن سماري دكسيا sai Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim lalle su wayannan samari wasu samari ne na musamman da suka yi imani da ubangijinsu wazidnahum huda sai muka kara musu shari'a sun yi imani da ubangiji sai Allah ya kara musu imani su wayannan samari na'am
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا
الله يقول وربطنا على قلوبهم سيبك دوري زكاة وإننا مبايل الله وإننا يارمك دوري زكاة سأكا إيماني تصورا الله da kiyaye dokokinsa da nutsuwa muka daure zukatansu izqamu lokacin da suka miƙe a gaban sarki sarki daga yanus sarki ya kira su ya ce na ji labari an ce kun yi watsi da addinin iyayenku da kakanninku kun ce ba za ku bauta wa gunki ba kun ce za ku yi sabon addini kun ce za ku bauta ma Allah shi kadai a wajen wayannan samari ba su yi ƙasa a gwiwa ba wayannan samari ba su firgita ba an gane yayi suka fito baro-baro duk da sun san cewa sarkin dan kamakarya ne kuma komai yana iya faruwa a gare su amma sai Allah ya ba su wani irin karfin imani wanda ya cire musu tsoro kuma ya ba su natsuwa a gaban sarkin suka miƙe a gaban sarki faqalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijinmu dai shine ubangijin sammai da ƙasai mu ba mu yadda mu bauta wa gumaka ba wayannan gumaka da ake bautawa a wannan ƙasa bata ne Allah kadai ake bautawa lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu taba kiran koma bayan Allah a matsayin abin bauta ba duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba shin gunki ne shi mutum ne shi mala'ika ne shi dutse ne shi kai koma menene in dai koma bayan Allah ne ba za mu taba kiran shi a matsayin abin bauta mu bauta masa ba laqad qulna idan shaqaba idan har muka yi haka to hakika mun faɗi kalma mai wuce gona da iri na fata lura in dai har mun yadda zamu bauta ma wani Allah to lalle mun faɗi wata kalma mai wuce gona da iri na'am
ha'ula'i qawmun takharu min dunihi alihatan لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
نعم وصولا كدنجني دوانا إذ قاموا دين ما نبسك تشيينا لو كما أنوني ديوا سلطة يا أقبان سركي سيدك تشيزة إيواء زمنتو أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك wannan zai iya yiwa ya zama siffar tsayuwansa ne gaban sarki kafiri an gane to kaga wannan sai Allah ya ba su wasu irin karfin gwiwa da sauransu ma'ana na biyu a cikin abin da aka faɗa an ce yaran nan ƴaƴan sarakuna ne ƴaƴan manya ne na wannan birni din sai suka fito suka taru a bayan wannan gari ba tare da wato kowanne daga cikinsu bai san cewa ɗan uwan shi ya yi tawaye ba kowanne daga cikinsu bai san cewa ɗan shi kowa ya ɗauka shi kaɗai ne kawai ya ƙaurace wa bauton gunki wannan na fitowa ya je bayan gari sai ya ga ɗan uwansa wancan ma na fitowa ya je bayan gari ya ga ɗan uwansa sai gashi sun taru ba tare da sun yi alƙawari ba sai wanda ya fi su shekaru zai ce inni ajidu fi nafsi anna rabbi rabbu samawati wal ard, ni ina jin a cikin raina cewa lalle ubangiji na shine ubangijin sammai da ƙasai. Sai suka ce kuma wa nahnu kazalik najidu fi anfusina, mu ma haka nan muna ji a cikin ranmu. Sai suka miƙe gaba daya a lokaci daya suka ce rabbuna rabbu samawati wal ard, duka duk mutanen gari suna ji. Suka ce ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasai, lan nad'u min dunihi ilaha, ba za mu taɓa kiran wani abin bauta kuma bayansa ba. Laqad qulna idhan shaddada, haƙiƙa mun faɗi magana mai wuce gona da iri in muka yi haka. Suka ce ai la inda auna ilahan gairahu, lalle idan mun kira wani abin bauta wanda ba shi ba. Faqad qulna idhan jawran wa muhalan, lalle mun faɗi zalunci, mun faɗi abin da ya karo da hankali. Wannan shine ma'anar sun miƙe, sun fito gaba ɗaya, sun nuna wa duniya a wannan lokaci cewa su fa sun yi tir da bautan gunki, Allah kadai za su bautawa. Kaga wannan ya nuna samari suna da jajircewa wajen gudanar da harkar addini. In dai har za a yi addini aka ce babu samari, addinin ba zai yiwu ba. An gane ko? Duk wurin da kaga an taru ka leƙa babu samari akwai matsala, sannan duk wurin da ka taru kaga cewa kuma duka gaba ɗaya babu dattawa akwai matsala. Su samari duk abin da yake da alaka da mai, abin da yake da alaka da kumaji, wani lokaci har da zafin kai ma, wani lokaci har da wuce gona da iri, to akwai samari a wajen. Duk wani gundun bala, to su kuma dattawa sun ga jiya sun ga yau, suna da ainihin tajriba na rayuwa. Su za su ringa nuna wa samari cewa yaro mun san kai din nan baka san komai ba, kai hankali, ka natsu, yi kaza kai kaza kai kaza. Ina fata gane, saboda duk abin da saurayi zai yi dattijo ya riga ya yi kira har ya wuce nan. An fahimci wannan ko? To saboda haka idan ana so a samu nasara a cikin al'amari sai an samu bangarori guda biyu, sai an samu samari masu jini a jika, sai an samu dattawa masu gogewa suna da zurfin tunani sun ga jiya sun ga yau. An gane? Idan abin da ya kama a nemi shawarwari ne don ci gaban addini za a nemi dattawa, idan abin da ake bukata a yi kumaji a je a yi aiki ne ga samari. Kama idan aka samu bangare ɗaya ba ɗaya ba, ya kuke gani a ce an duba majalisi gaba ɗaya babu dattijo ko ɗaya sai samari, an duba gaba ɗaya babu kowa sai dattawa, yaya? To in son samu ne, in guda ɗaya ka ce a samu, in ɗaya ka ce a samu, lallai lallai wanda za a gaba? Haka dai a majalisin manzon Allah akwai duka, kuma manzon Allah yakan nemi shawaran wayannan dattawa saboda gogewa akan al'amarin yau da kullum. Misali, an fahimta wannan ko? To saboda haka shi saurayi ba shi da tajriba ko ba shi da tsoro, wasu abubuwa da yawa zai iya zartawa sai nan gaba ma ya ce wai ya ma aka yi na yi kaza, wani gundun balan da zai yi mamaki ya aka yi ma ya yi wannan abun, inda yanzu ne ya mallaki hankalin shi wallahi ba zai yi ba. Ina fata an gane wannan. To saboda haka shi ne Allah yake gaya mana a nan wajen cewa Allah ya ɗaure zukatan waɗannan bayin Allah har suka miƙe a gaban sarki babu gudu ba ja da baya, suka gaya masa cewa lallai su ɗin nan fa wato ubangijinsu shi ne ubangijin sammai da ƙasai, kuma su ba za su yarda su bauta wa kowa ba sai Allah wanda ya halicce su. In har suka yarda suka bauta ma wani Allah sun faɗi magana mai wuce gona da iri. An gane? Sannan wani ma'ana aka ce ayyu afaru bil qiyam an in bi asihim bil azam, cewa za a fasara wannan ƙamu ɗin ana nufin zaburansu da himma zuwa ga su gudu da kuma yin watsi da mutane. Sun zabura da himma, ma'ana in ƙamu ɗin nan ai sun zabura cikin himma domin su gudu zuwa ga Allah kuma su nisanci mutane, kamar yadda ake cewa ƙama fulanun ila amri kaza, wane ya miƙe zuwa ga al'amari kaza, idza azama alai, in ya yanke hukunci a gare shi. Ba wai ana nufin sun miƙe ba, ana nufin sun riga sun yanke hukunci su guji bautan gunki, su ƙaurace, su koma inda za su bauta ma Allah. Wajibi ne ga mutum duk inda aka hana kai yin addini ya zamanto wajibi ka bar inda aka hana kai yin addini ka koma wurin da za a baka dama kai addini. Mutum ya kamata ya ƙaurace ma wurin da ake safan Allah zuwa ga inda ake biyayya ga Allah, kuma wuraren da ake takura ma addini zuwa ga wurin da ake ba addini dama ya wala. Yanzu za mu iya kawo misali lokacin da kafiran Makka suka takura wa musulmi, suka hana musulmi yin addini da walwala, sai manzon Allah yace masahabansa, zan tura ku zuwa ga wata ƙasa wanda a wannan ƙasa akwai wani shugaba ba musulmi bane amma baya zaluntar kowa. Shugaban ba musulmi bane amma baya zalunci, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai zuwa Habasha. Habasha shugaban wato Kirista ne shi, mutumin kirki ne sosai wajen ɗabi'a, kuma yana bin littafin ne na Injila. A lokacin nan bai musulunta ba, Annabi ya tura ainihin sahabbai ƙarƙashin jagorancin Ja'far bin Abi Talib. Kaga anan sun ƙaurace daga garin kafirci inda ake takurawa musulmi kuma kafirai, zuwa ga wani garin kafircin da ake da ba a takurawa musulmi. Kenan mutum na iya hijira daga wata ƙasa na kafirci zuwa ga wata ƙasa na kafirci. An gane? Mutum ya koma wato ƙasan kafirci wanda ake tsanantawa musulunci, zuwa ƙasan kafirci wanda ba a tsanantawa, ya halatta. Sannan kuma daga baya sai aka zo aka yi hijira na biyu, daga ƙasan kafirci wanda ba a takurawa zuwa ƙasan musulunci, inda musulmi za su samu dama su yi addininsu yadda suke so. Shine aka yi hijira daga Makka zuwa Madina. Almuhim dai, idan mutum ya san cewa in ya zauna a cikin ƙasa za a hana shi yin addini, a takura masa, ko kuma saban Allah ya yi yawa da shubha wanda za a iya sanya masa wani irin shakka game da addininsa, ko za a iya lalata mai tarbiyyarsa, ya zamanto wajibi ya ƙaurace ma wannan gari, ya koma garin da za a ba shi dama ya yi addini a cikinsa. Wannan shi ne abin da malamai suka faɗa dangane da abin da ya shafi hijira. Na'am. Haula? Haula yi ƙaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Sai Allah ya ce waɗannan mutanen namu, yana nufin da ƙayanu da fadawansa da mutanen garinsu, waɗannan mutanen namu ittakhadhu min dunihi aliha, sun riƙi koma bayan Allah a matsayin ababen bauta, suna bautan gumaka. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, me ya sanya ba za su zo a kansu da wani hujja bayyananne ba? Ai, ya kamata su da suke bautan gumakan nan su iya gamsar da mu cewa bautan gunki abu ne mai kyau. To suna bauta wa gumaka, sun zo sun tilasta mana cewa lallai mu janye daga ainihin bautan Allah shi kadai, mu koma zuwa ga bautan gumaka. Mun tambaye su hujja babu hujja, me ya sanya ba za su kawo mana hujja bayyananne ba wanda ke nuna cewa bautan gunki na da kyau? Ba su iya kawo hujja ba. To idan mutum yana so ka yi wani abu, sai ya zamanto ya kasa gamsar da kai, ashe ba zai zarge ka ba in ba ka yi wannan abun ba? Ko idan ka zo ka ce min kaza na da kyau, sai ni ce me yasa ka ce kaza na da kyau? Ka ce ni dai na gaya ma kaza na da kyau, in ni na haife ka ni na gaya ma kaza na da kyau. Ko kuma ka san dai na fi ka shekaru, na ga jiya na ga yau, ni na gaya ma yana da kyau. To kasancewan ka haife ni ko ka ga jiya ka ga yau yana iya zama dalili wanda zai nuna kaza na da kyau ba tare da ka gamsar da ni ba? Zai iya yiwuwa. Dole ne sai ka kawo mun hujja akan cewa fa lalle bautan gunki ba kafirci bane, ba wawanci bane, bautan gunki abu ne mai kyau, ka daina bautan Allah. In kun kawo wannan hujja din, in ji wa'annan samari, laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, me yasa ba su kawo hujjoji bayyanannu game da su ba? Faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba, wa yafi girman zalunci kaman wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah ya ce gumaka abun bauta ne, alhali gumaka ba abun bauta bane. Misali kamar yadda wani mawaƙi ke cewa ne, khabbiruna ahlal kitabaini min aina atakum taslisukum wal bada'u, yace khabbiruna ahlal kitabaini min aina atakum taslisukum wal bada'u, yace ya ku ahlul kitab ku ba mu labari, min aina atakum taslisukum wal bada'u, a ina ne aqidan ku na cewa Allah uku da kuma aqidan bada'u, a ina yazo muku? Ku kristoci masu cewa akwai Allah uba, akwai Allah da, akwai Allah ruhu mai tsarki, a ina kuka samo wannan hujja din? A ina kuka samo 1 + 1 + 1 = 1? Allah uba, Allah da, Allah ruhu mai tsarki, amma dukansu gaba ɗaya abu ɗaya ne. Suna cewa wai they are three that bears witness, the Father, the Son and the Holy Ghost, and all the three are one. Akwai guda uku da suka bada shaida, akwai uba, akwai da, akwai ruhu mai tsarki, duk guda uku gaba ɗaya abu ɗaya ne. An gane wannan ko? A ina ka taba samun ɗaya a hada da ɗaya a hada da ɗaya zama ɗaya? Ku ba mu labari. Sannan kuma a ina kuka samu bada'u ya ku Yahudawa? Bada'u masu cewa Yahudawa suna cewa Allah Ta'ala ya yi nadama da ya halicci ɗan Adam. Wato Allah Ta'ala da ya halicci ɗan Adam bai san abin da ya halitta ba, shi ne bada. Sai da Allah ya halicci ɗan Adam sai gane ashe ɗan Adam matsala gare shi. Ashe ɗan Adam mai yawan kafirci ne, ashe ɗan Adam mai yawan jayayya ne, ashe ɗan Adam baya son gaskiya. Sai Allah Ta'ala sai ya yi nadama da ya halicci ɗan Adam, da ya sani da bai halicci ɗan Adam ba shi ne bada'u. Ma'anan bada'u wai Allah zai aikata abu, daga baya sai Allah ya ce kai, dama haka abin yake wallahi ban sani ba. Ai da na sani da ban yi ba. An gane wannan? Shi ne bada'u. Shi ne abin da shi'a ke cewa Allah Ta'ala ya halicci sahabbai. In ka ce to sahabban manzon Allah mutanen kirki ne, dan shi'a zai ce ma sahabban manzon Allah sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya. Sahabban annabi sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya, eh sun yi ridda. To amma kuma Qur'ani ya yabi sahabbai. Qur'ani ya nuna sahabbai radiyallahu anhum wa radu'an. Qur'ani ya ce musu ulaika humus sadiqun. Qur'ani ya ce ulaika humul muflihun. Qur'ani ya yi kyakkyawan yabo game da sahabbai, ya nuna ƴan aljanna ne su. To me za ku ce kan wannan in kuce sahabbai sun yi ridda? Sai ce a'a, Allah ya yabi sahabbai ne kafin ya san za su yi ridda. Wannan shine bada'u, shi ma yana cikin aqidar Shi'a. Duk yabon da Allah ya masa sahabban nan kafin ya gano za su yi ridda ne. Amma daga baya sahabbai suka yi ridda, shine bada. Shine ma wanda yake cewa khabbiruna ahlal kitabaini min aina atakum tadlisukum wal bada'u. Ku ba mu labari ya ku ahlul kitab Yahudawa da Nasara, a ina ne wannan aqida na tadlisi da aqidan bada'u ya zo muku? Sai ce ma atabil aqidataini kitabun. Babu wani littafi da ya zo da wannan aqida, littafin Allah ne, babu littafin da ya zo da shi. Wa atiqadul la nas fihi da'u. Duk wani aqida wanda babu nassi a cikin shi ƙarya ne, da'awa ne kawai, da ƙarya. Sai ce wa da'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyau. Sai ce duk wani da'awa in dai ba ku tsayar da hujja akan shi ba, ƴaƴanta ƴaƴan shegu ne, makaryata ne. In dai babu hujja, to su ma waɗannan samari sun ƙalubalanci sarki daga Yanus, sun ƙalubalanci kafiran zamaninsu cewa ku ɗin nan kuna bautan gumaka, kuma kun ce bautan gunki yana da kyau. Me ya sanya ba za ku zo mana da hujjoji bayyananne akan cewa bautan gunki yana da kyau ba? Amma kuma sarki ya buge da mai, sarki ya buge da cewa in sun ki dawowa a kamo su. Kaga tunda an riga an juya yanzu, da ana cewa a gamsar da su, har ana cewa an ba su lokaci su yi tunani. To yanzu sarki cewa ya a kamo su saboda a kashe su. To shine suke cewa laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba. Wane ne yafi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah? To malamai suna cewa waɗannan ayoyi da muka karanta, wato a bayyane ne, suna a bayyane game da mutum ya gudu da addinin shi, ya ƙaurace wa iyalansa ma wani lokaci, ya ƙaurace wa ‘ya’yansa da danginsa da abokinsa a da ainihin abokansa, domin ya ceci ainihin addininsa da imaninsa. Wato a wajen musulmi imaninka ya fi komai a wajenka. Duk abin da zai shafi imaninka to kana iya yin fatali da shi. Ko da iyayenka ne su, ko ‘ya’yanka ne, ko ‘yan uwanka, in za su shafi imaninka gara ka yi watsi da su don ka ceci kanka. Gobe kiyama da kowa zai shiga aljanna banda kai, an cuce ka. Duk duniya gaba ɗaya kowa ya shiga aljanna banda kai, an cuce ka. Ina ba san gane. In an tambaye ka wa kake so ya fara shiga aljanna, wa za ka ce? Mahaifinka? ‘Ya’yanka? Farkon wanda zai fara shiga aljanna in son samu ne ka fara shiga aljanna tukuna. In ka zauna daram a cikin aljanna, in ya so daga baya zai ce ina baba, ina yarana, ina ɗan uwana wannan shine ka'ida. Idan ka zo ka fara sanya wani aljanna in ya cika shikenan sai a baka guri. Ina ba ta gano wannan. So da ka'ida sai abin da ya shafi shiga aljanna kai ya kamata ka fara shiga tukuna. Sannan kowa ka nemo shi. Amma abin da ya shafi harkar duniya kana iya wa kowa gata. Ina ba ta gano wannan. Dangane da abin da ya shafi harkar duniya, misali a ce an samu aiki ne guda ɗaya. An samu aiki, kuna ta neman aiki da kai da abokananka. Kuna ta nema. To can sai aka ce gashi an samu aiki a refinery kuma an samu slot ne guda ɗaya. Wane ne zai je? An gane, a nan wajen kana iya ce ba abokinka. Wato kasancewar naga kafiri bukata ce ka abunka. Na yi saboda Allah. Ka kyauta. Ka shiga cikin wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ka fifita dan uwanka musulmi akan kanka duk da kai ma kana da bukatan wannan abu. Wannan ba matsala bane. A nan wajen sai dai mutanen duniya sai amma wannan wawa ne. Wai an samu fa refinery ba. Ko an samu kaza. An samu wajen aiki kaza wanda ana samun albashi kaza. Wai ya ce wai abokin shi ya fi shi bukata. Shi kuma ya buge da ina. To kuma irin wannan malamai sun ce ba matsala bane amma duk abin da ya shafi shiga aljanna sai ka ce wa abokinka ya fara shiga ya fi ka bukata to ka zama wawa. Yanzu idan mutum na da kudin layya, in kana da kudin layya waye kamata ya fara yin layya? Akwai wani wanda yana da kudin layya, kaga layya dai hanya ne na shiga aljanna. Saboda biyayya ga iyaye zai fara yin layya ga iyayensa. In kana da kudin zuwa aikin haji, wani zai fara biyan aikin haji ga iyayensa. Ya biya aikin haji ga kakanninsa da 'yan uwansa, sa'annan daga baya saboda mutumin kirki ne sai shi ya biya wa kansa. Na, ya yi go? Ya yi biyayya nan wajen? A ka'ida me ya kamata ya zama, duk abin da ya shafi harkar shiga aljanna, yawa shi ya kamata ya fara biya ma kansa tukuna. In ya so daga baya sai ce baba lokacinka ne yanzu insha Allah. Sannan sai a biya wa mama, a biya wa baba, a biya wa sauran 'yan uwa. An gane, akwai wani saurayi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah hadisi na cikin sahih Bukhari, manzon Allah ya sha wani nono a cikin ƙwarya. Bayan manzon Allah ya sha nono a ƙwarya, sai Annabi ya duba yaron yana gefen dama, sannan ga Abubakar da Umar a gefen hagu. Wato a wajen daraja da shekaru Abubakar da Umar sun fi shi radiyallahu anhuma. Shi kuma yana da haƙƙi, shi ne a gefen dama. Wanda yake gefen dama shi ake ba. A lokacin nan sai manzo Allah ya dan nemi izinin yana cewa in ka yarda mu ba wa'annan dattawa kafin kai. Sai ce wallahi ya Rasulullah bazan fifita ka da rabona ba, wallahi bazan fifita wanda da rabona a kanka ba. Saka ya Rasulullah ni na gwamnati a fara bani tukuna. In fara samun albarka kafin kowa ya samu albarka. Shine sai manzo Allah ya miƙa ma wannan yaro nono, yaron ya fara sha, sannan aka ba Abubakar da Umar. Kaga duk abin da ya shafi samun albarka, abin da ya shafi shiga aljanna, wato kai ne kan gaba. Shi yasa wajen addu'a ma in zaka fara yin addu'a, kana fara yin addu'a ga waye? Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Sai ka ce ya Allah gafarta mu zanen zaka ce iyayena. An ce yana cikin ladabin addu'a ka fara yin makanka sannan kowa. An gane wannan ko? Wannan ko baya nuni akan cewa ka rena iyayenka ko ka saba musu? A ka bi ka'ida ne na shari'a. Iyaye wajibi ne mutum ya girmama su, wajibi ne mutum ya ba su haƙƙinsu. Amma wannan abu ne wanda shari'a ta faɗa misali. Saboda haka manzo Allah ya yi magana, manzo Allah ya fita yana mai guduwa da addininsu shi ma. Kamar yadda wa'annan ashabul kahf suka gudu domin su ceci imaninsu, shi ma manzo Allah da sahabbansa sun yi hijira domin su ceci imaninsu. Shi ma manzo Allah shi ma ya yi hijira ya shiga kogo, irin yadda wa'annan samari suka yi mai suka shiga kogo. Kamar yadda ya gabata can cikin sura illa tansuru faqad nasarahulla iz akhrajahu allazina kafaru thaniyatan iz ma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Allah ta'ala yayi wannan bayani a can suratul bara'a. Suraka sun aurace wa garuruwan su, sun bar kasar su, sun bar gidajen su, sun bar iyalan su, sun bar ƴaƴan su, sun bar dangin su da ƴan uwan su, duka domin su ceci addinin su tsira daga fitinan kafirai lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasula ulaika humus sadiqun. So laka manzo Allah ya je ya kaurace ya shiga cikin kogo, zama a cikin kogo da zama a cikin ainihin duwatsu da kuma kaurace ma ainihin halittu, mutun ya ware wannan wani abu ne wanda yana da asali a cikin shari'a amma yana da ka'idoji. Malamai sun ce hatta azzalimi ya halatta mutun ya gudu daga azzalimi ya kaurace masa ya koma inda ba azzalinci. Saboda haka akwai sanda yake zamantowa wajibi mutun yayi uzla, bi ma'ana mutun ya kaurace wa mutane, akwai kuma sanda yake haramun ne mutun yayi uzla. Saboda haka lokacin da yake wajibi mutun yayi uzla shine lokacin da ya zamantowa za a fitini mutun, kila za a sanya ma shubha a cikin addininka ko za a kama ka a tilasta ma sai kai kafirci. A nan wajen ya zamantowa wajibi ka nisanci mutane ka koma ka koye a wani waje, kamar yadda Allah ya gaya mana cewa fa'awu ilal kahf, ku tattaro kawukanku zuwa ga ainihin kogo. An gane wannan ko? Ku tattaro kawukanku zuwa kogo. Malamai suna cewa wato al-itizal al-nas yakunu marra fil jibal wa shi'ab, wato nisantan mutane yana kasancewa wani lokaci a cikin duwatsu da kuma wani mahadan dutse da dutse da dutse. Wani lokaci kuma sai a mutane sukan kaurace a cikin gida, akwai sanda mutum ke yin uzula a cikin gida, bi ma'ana ya zamanto unguwan da yake zaune, unguwan da yake zaune unguwa ne mara kyau, unguwa ne wanda akwai mazinata, akwai yan luwadi, kuma unguwa ne ma akwai bokaye da sauransu. Irin wannan in zai yiwu irin wannan unguwa a wanda akwai matsafa, akwai bokaye, akwai fasikai da yawa, irin wannan wajibi ne mutum ya bar unguwan gaba daya ya koma unguwa wanda akwai mutanen kirki. Idan kuma ya zamanto unguwan yana zaune, wato ya zamanto lalura a gare shi ya zauna a wannan unguwa, to ya zama wajibi ya lizinci gidanshi, kada ya ringa fita yana mu'amala da irin wa'annan mutane, saboda mu'amala da su zai yi tasiri ga rayuwarshi. An nuna cewa lokaci yayi, insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.